الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayangka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka muda saduwa wana majlis namu minal barka wada muti karanta litabi matanin Bashmawi akam fikuhum matawa sadat malikia. Allah ta'ala ya musuh rahma litabi asyiatul imam al-bari al-ashmawi al-rifa'i بسمه الله تعالى رحمة واسعة. يوم نرانر الهميس ميوائد مقومة الشاشدة عدوات الربيع الأخير إجراء وشكالة بقليار بلغولو تنتل ترى يازو دي دي دا قلوب قوات ليا ملادية شكالة بقليار بمشا تقوص karatunmu na yau zamu tashi a sabon babi, babu shurutin salah, babin da yazo magana kan shurutan salah. Shurut jam'i ne na shart, wato shurutta jam'i ne na sharadi. Sharadi shine guda daya. Sharadi ana nufin dukkan abinda in babu shi babu ibada, ko da dai samuwarsa ba shi ne ke samar da ibada ba. Ba lallai samuwarsa ya sa ibadar ba, amma rashin samuwarsa kuma zai hana ta. Wannan shi ake cewa sharadi. Sawan mu na sharadin a ibada ne aka saka shi ko a mu'amala. Sharadi yana hana ingancin ibada idan babu ibada. Yana hana zartuwar mu'amala idan ababin mu'amala. Yana hana amfana da abin da za a amfana da shi idan ababin yarjejeniya ne. Sharadi yana da matuƙar muhimmanci, ka ɗauke shi kamar farali, ka ɗauke shi kamar rukuni. Duka matsayinsu a wajen hukunci ɗaya ne, in banda abin da yake bambanta su. In ka ji an ce rukuni, to abu ne wanda yake cikin ibada. Idan ka ji an ce sharadi kuma, to abu ne na dole amma baya cikin ibada. Shi yasa za a cewa Fatiha rukuni a sallah, a cewa fuskantar alƙibla sharadi a sallah, saboda ita Fatiha tana cikin sallah. Amma fuskantar alƙibla baya cikin sallah, wani abu ne daban a wajen sallah. To shi yasa aka ce masa sharadi. Haka rukuni da za a tambaye bambanci tsakanin rukuni da sharadi. To shi rukuni shi ma dole sai da shi ibada, in babu shi babu ibada, amma yana cikin ibada, yana cikin haƙiƙanta. Wa dakhilu fi mahiyyati al-ibada. Amma shi sharadi shi ma haka ne, dole sai da shi ibada, in babu shi babu ita, amma baya cikin haƙiƙanin wannan ibada, wani abu ne daban ake. To malam ya kulla wannan babi ne ya kawo mana shurutan sallah. Bayan sallah ta wajaba, to shari'a ta sanya waɗansu shuruta, sai da su ne wannan sallar ko ta wajaba ko ta inganta. Shi yasa in kun kula malam yake wa lissalati shurutu wujubin wa shurutu sihhati. Sallah tana da shuruta na wajibci, tana da kuma shuruta na inganci. Abinda malam yake nufi anan shine shuruta na wajibci su ne shurutan da idan ba su cika ba, to asali ma sallar bata wajaba ba, shine sharadin wajibci. Wato wannan sharadin idan akwai shi, to wajibci yana, idan babu shi, to ba wajibci. Shi kuma sharadi na inganci, sharti ne wanda idan da shi to za a samu inganci na ibada, idan babu shi to ibada za ta baci ko da kwata wajaba. Za ku ga sharadin inganci baya hana wajibci, sallar ta wajaba sharuɗan wajibci sun tabbata, amma daga cikin sharuɗan inganci kuma an rasa wani abu. Tunda aka rasa wani abu kuma to yanzu matsalar za ta shafi ingancin sallar ne, ba za ta shafi wajibci ba. Haka idan inganci ya lalace wajibci yana nan, to kaga sai dai a zo maganar ramuwa kenan, inda wajibci yana nan. Wasu ma sukan kasa sharadi kashi uku, sukan ce sharadi akwai na inganci da wajibci duka, ma'ana idan wannan sharadi bai cika ba to wannan sallah bata wajaba ba, kuma idan aka yi ta a haka ba wannan sharadin bata inganta ba. Don haka wannan sharadin shi kadai sharadi ne na wajibci da kuma inganci a haɗe. To kun ga anan malam da yace sharuɗa, sallah tana da sharuɗa na wajibci, tana da sharuɗa na inganci, kamar sharadi sharuɗa kai kashi biyu ko malam ya kawo. Akwai kuma kashi na uku wanda idan mun zo malam zai kawo wannan sharadin, sai dai bai ambace shi a matsayin kashi na uku ba. Idan mun zo kansa sai mu yi bayani insha Allah ta'ala. To yanzu abinda muke so a fahimta shine waɗannan sharuɗa duka kowanne da irin matsayinsa dangane da sallah. Mun yi da ku a karatunmu na usulul fiqh, ko da wasu wanda suke halartar karatun usulul fiqh, cewa dama ita ibada ba ta inganta sai in an zo da wajibanta, sannan an zo da sharuɗanta, sannan abin da zai hana ingancinta kuma ya koyo. Mu'amala ma ba ta inganta, a mori abin da aka yarjejeniya a kansa sai idan an cika wajibansa, an cika sharuɗansa, sannan abubuwan da za su hana shi kuma su koyo. Wannan zai ƙara tuna muku yadda shari'a ta gina rayuwar ɗan adam, ibada da mu'amala, akan tsare-tsare da za su inganta wannan abu da kuma fidda bayanan da za su bata wannan abu don a nisanta, don a nisanta. Kisa dukkan abin da shari'a ba ta zo da shi ba, to daga cikin alamomin cewa shari'a ba ta zo da shi ba shi ne ka ga bai da kai bai da gindi, bai da sharadi, bai da rukuni, bai da wajibi, bai da kaifiya, bai da lokaci, bai da rana, bai da haka. Za ka samu inda ba shari'a ce ta zo da shi ba, za ka samu ba kai ba gindi. Masu yinsa kuma za ka same su kowa gwargwadon hankalinsa, zai ɗebi abin ne da gwargwadon hankalinsa, saboda babu ma'auni, babu wani jagora. To duka kuma ayyuka na bidiyoyi da kun dube su za ku ga, in ku dora su a wannan ma'aunin za ku ga duk ayyuka na bidiya haka ne abin da yake faruwa kenan. Babu wani ba guidance, ba wani abin da zai kawo tsarin wannan abin, saboda babu shi. Inda babu shi kaga ba za ka samu wani tsari a kan yadda za a inda shi ba, in banda waɗanda suka jangulowa kansu, suka dora kansu wannan masifar, kowa ya taimi gudan hankalinsa. Malai ce sallah tana da sharuɗa na wajibci, wa shurutu sihhatin, da kuma sharuɗa na inganci. Fa amma shurutu wujubiha fa khamsatun, malai ce amma sharuɗan wajibcin ita sallah sharuɗa ne guda biyar: الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ليش مسلمش ده بلغة ده هنكلي ده شغل لوكتي ده كما إسر كلا النبي زيلا ده أمين شن الله سبحانه تعقريش بنافركو. ما ليش مسلمش شرطين نواجبش kamar yadda malam ya kawo shi a babin bangaren sharadi na wajibi. Abin nufi a nan shine wanda ba musulmi ba, kowanne a nan ka dubi kishiyarsa, shi sharadi idan an fade shi to ana korafi shi ya sani yawa wanda ba musulmi ba kenan sallah ba ta wajaba a kansa ba wannan matsala ce ta sabani gaskiya shi yasa shin musulunci sharadi ne na wajibi a ibada ko ko sharadi ne na inganci idan mun ce sharadi ne na wajibi kenan wanda ba musulmi ba sallah ba ta wajaba a kansa ba na yawa idan mun ce sharadi ne na wajibi kenan wanda ba musulmi ba sallah ba ta wajaba a kansa ba alqur'ani kuma ya nuna cewa za a yi musu azaba a kafirai saboda ba sa sallah ma salakakum fi safar qalu lam nakum minal musallin menene wani sanadi ya jefa ku cikin wannan wuta ta safar qalu dai su amsa cewa lam nakum minal musallin ba mu kasance daga masu yin sallah ba dukkan abinda za a zarge ka akan rashin yin sa wannan shi ake cewa wajibi wala Allah har amaka uquba akan rashin yin sa to wannan yin sa wajibi ne shi abinda ba wajibi ba to ba a zargin ka dan baka aikata shi ba balle har ai maka uquba dan ka tinda har suka amsa aka tambaye su suka amsa cewa saboda ba sa sallah ne kenan Allah madaukakin sarki zai azabtar da kafirai azaba iri iri daga cikin nau'in azabar da zai musu azaba akan ba su sauke wajibin da ya dora musu ba kamar sallah to idan kuwa za a yi musu azaba akan ba su yi sallah ba wanda kuma wannan shine dalilai suka yi nuni zuwa gare shi to kaga da can mu ce sallah sharafi ne na wajibi akwai abin dubawa ciki saboda wannan zai ba da ma'anar cewa kafiri kenan sallah ba ta wajaba a kansa ba in kuma ba ta wajaba a kansa ba to kenan bai cancanci a yi masa hukuma a kan rashin yin ta ba walbulu da hankali almuhim batun musulunci za mu ce abin da ya fi dacewa da nassin alqur'ani shine kafirai kamar yadda sallah ta wajaba a kan musulmai haka ta wajaba a kan kafirai duk abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta na bauta to ya wajabta ne a kan bayinsa gaba ɗaya don haka waɗanda suka miƙa wuya suka aikata suka sauke wannan wajibi falli an kusa don kawunansu waɗanda ba su amsa wannan kira ba balle su sauke wannan wajibi to zunubinsu na rashin amsa wannan kira yana binsu haka zunubinsu na rashin sauke wannan wajibi yana gausu walbuluku da hankali shi kuma hankali kishiyarsa hauka abinda ake nufi a nan mahaukaci sallah ba ta wajaba a kansa ba wannan haka ne mahaukaci sallah ba ta wajaba a kansa ba duk wata ibada ma ba ta wajaba a kansa ba kuma wannan sharafin shi kuma sharafi ne da yake da alaka da wajibi da kuma inganci abusakon bulbulo kuna ta kallo na magana da ku yayi ai magana da su bulo balaga kishiyarsa mafarki wata kishiyarsa yarinta kishiyar balaga yarinta abin nufi anan shine yaro karami sallah ba ta wajaba kansa ba wanda bai balaga ba sallah ba ta wajaba kansa har sai idan ya balaga don haka wannan sharadi ne wanda yake kan gabansa sharadi ne na wajibi rashin balaga rashin wajibi samun balaga samun wajibi haka yaro idan bai yi sallah ba to da ba ta wajaba kansa ba sa matakin da za a dauka kan yaro idan bai yi sallah ba mataki ne a hankali ake bi ba a kaiwa matakin har a dake shi sai in ya shekara 10 sai a dan dake shi don a nuna masa muhimmancin ta amma tare da hakan ba za a baballa shi a hana shi kwana a gida a kore shi a hana shi abinci a yi kaza a yi masa hukuma iri-iri saboda ya ƙi yin sallah ba a aiki ko na ba ta waje ba kansa ba da zai mutu Allah ba zai wasa azaba ba da kai ma ba za ka musa azaba ba wal aqlu bi hankali hankali kishiya shi hauka wato mahaukaci sallah ba ta waje ba kansa ba shi wannan sharadi ne wadda da ya kamata ya zo shi kuma a kashin sharadi na uku wadda malam bai ambata ba wato sharadi na wajibi da inganci duka saboda shi mahaukaci sallah ba ta waje ba kansa ba kuma idan yayi ta cikin hauka ba ta inganta ba kaga kenan hankali wani sharadi ne wanda yake da alaka da wajibi yake da alaka da inganci domin mahaukaci ko yayi sallah cikin haukarsa ba ta yi ba ko yayi azumi a cikin hauka azumin bai yi ba sai da hankali ne ake bautawa Allah in kai ba ta inganta ba kaga wannan zai zama sharadi na wajibi da kuma inganci wa dukhulul waqti da shigar lokaci shi ma shigar lokaci duk da shi asalinsa sababi ne amma malai ya kawo shi ana a matsayin sharadi saboda zai iya dauka abinda ake nufi anan shine ba a yin sallah kafin lokacinta sharadi ne sai lokacinta ya shiga sannan a yi ta ba a yin sallah asuba kafin alfajir ba a yin sallah azhar kafin karkatar rana ba a yin sallar magriba kafin faduwar rana amma salloli waɗanda suke da alaƙar lokaci da junansu kamar sallar azhar da al'asr da sallar magriba da isha waɗannan salloli su ana iya yin kowacce a lokacin kowacce sakamakon wata matsuwa da ta taso idan wata matsuwa ta taso ko ta tafiya ko ta jinya ko ta ruwan sama ko ta wata ɗawainiya irin ta ɗan adam wanda yake ganin za ta iya shagaltar da shi ta hanan mashi aiwatar da wannan sallah akan kari duk wani abin da zai iya matsawa mutum ya zama da cewa in yace zai raba sallolin nan guda biyu ko ci a kan lokacinta to ko dai ya shiga cikin takura mai tsanani ko kuma ita sallar ta wahala da misalin irin masu shiga miji ana mijin har zuwa sallar magariba tun karfe biyu ko tun karfe uku har magariba ana mijin kuma ba katsewa ba tsayawa musamman idan aka ce mijin ne da waɗanda suke su wala Allah ba su da wannan tsarin na sallah ko da wanda ba musulmi ba baka cewa ya za a idan akwai wanda ba musulmi ba kawai mu kawai sallar mu zamu yi to wala Allah wata kila irin wannan din ya haifar da wasu matsaloli da za ku iya cutar da addinin ma gaba ɗaya ko kuma mutumin da yake ma'aikaci ne shi likita ne in ya shiga operation ta iya yiwuwa ba zai fito ba har rana ta faɗi ko kuma masu jarrabawa zai shiga jarrabawa wala Allah ba zai fito ba har rana ta faɗi ko kuma irin lakirorin nan masu jaraba zai lakir awa biyar tun karfe ɗaya zai fara ko awa hudu tun karfe biyu zai fara ba za a fito ba sai karfe shida misali to kaga irin wannan duka uzuri ne kuma wala Allah ya ce duk wanda ya fita ba zai dawo ba ko kuma ya ce ba fita da sauransu to kaga wannan ka shiga cikin matsuwa ita kuma shari'a takan duba damuwarka sau da yawa Allah madaukakin sarki idan ya shar'anta abu to yana shar'anta shi ne bisa gwargwadon dama yana sharanta Allah bisa gurgudun dama ta bayinsa shan la bai da asara ba ruwansa shi kawai gashi nan dai ya wajabta abu amma gurgudun dama da kuke shi shi sa lamarin Allah ba masa lamarin Ubangiji ta'ala ba masa wani bawan Allah kwanan nan mun hada sallar azhar da al'asar karfe 3 sai yake cewa yaya za a hada azhar da al'asar a daidai wannan lokacin al'asar ba ta yi ba kace masa ai muna da uzuri muna cikin matsalar da muke bukatar mu haka kace to ai damuwar mu ce uzurin ai damuwar mu ne ba wani ya saka mu ba kuma ba Allah ne ya saka mu ba kace to ai dama damuwar ta ka Allah yake duba maka shi Allah yana damuwa ne ba shi damuwa ai akwai ma damuwar kace nace idan mutun ya kama hanya zai yi tafiya zai kasar ku zai kasar ku kace zai nace idan dan kasuwa ne ya zai tafi ya sayar kasuwancin sa ne zai iya kasar ku zai iya ba kace zai iya kace to damuwar wai Allah ne ya tura shi ina shi ma ni ga dama ba zai ji ba ato duye da kaji rango mai dama ai damuwar kaci da haka su waɗannan lokuta masu alaka azhar da al'asar magriba da isha su matsi da shiga damuwa wanda zai iya kawo tangarda ko zai iya matsi mutum ita shari'a duk sanda mutum ya matsu sai ta guda duk sanda mutum ya samu sarari duk sai ta tsoke da haka a lokacin da ake halin sumul zaka iya azhar ɗinka akan kari al'asar ɗinka akan kari to inna salata kanat 'ala al-mu'minin kitaban mawquta kowace tana da lokaci kuma ita akan lokacin ta amma lokacin da ya zama abin da kake bukata sauki a gare ka shine ka hada su to ka hada su idan da azhar ne to zaka iya kai azhar ɗinka kai sallama kuma kai al'asar in ba a halin tafiya kake ba gida kake azhar ɗinka hudu kai sallama ka miƙe kai iqama kai al'asar ɗinka hudu sannan sai kuma sai ka ci gaba da hidimominka daga nan illa asar ta yi ma ba ka da matsala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama a tsayuwar arafa ranar arafa aikin hajjinsa da ya sallaci azhar aka yi iqama aka yi al'asar da azhar ɗin aka yi iqama aka yi al'asar daga nan kuma sallallahu alaihi wasallam da ya hau abin hawansa taguwar shi ya shiga cikin filin arafa ya je ya samu wuri ya tsaya ya yi ta addu'a bai bari ba har sai da rana ta fadi to kaga wannan addu'ar fa ganin damar mutum ne in kaga dama ka shiga filin arafa sai ka kwanta kai ta bacci rana ta fada ta shirka ce an gama ta shi mutum ba komai ba da yake dole sai ka yi addu'a ba da ya matsa maka kawai bukatar shine ka je wajen to dan mutum ba zai yi addu'a ba bacci zai yi ko kuma zama zai yi shiru sai a ce bai halatta ya hada azhar da al'asar wajen kuma lokacin azhar sai halatta daga nan mai aka duba kawai saboda ka shagala da yin addu'a kar ka zo kana cikin yin addu'a ce al'asar ta yi ka katse ka yi al'asar ka dawo ka ci gaba a kawai ka ci gaba da yin addu'a ashe uzuri ne da kake da shi wanda katse shi ta iya yiwuwa kai ya cutar da kai ko kuma ka kasa katse shi ya cutar da sallar to wanda tun farko an baka dama sai ka jawo ta gaban lokacin ta farko ko kuma idan uzurin ya riga ya faro tun kafin lokacin ta farko amma kuma ya kare a lokacin ta biyu ko zai kare a lokacin ta biyu shikenan sai kai fiska kawai lokacin ta farkon ba sai kai ba ka ci gaba da uzurinka har sai lokacin ta biyu sannan sai ka hada su in a halin tafiya ne sai kai su bibbi kaso idan kuma a halin zaman gida ne to sai kai azhar raka'a hudu kai sallama kai iqama kai al'asar raka'a hudu irin wannan haka ne zai faru tsakanin magriba da isha kisa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kammala tsayuwar arafa rana ta fadi inji rana tana faduwa magriba ta yi to amma kuma ga tafiya a gaban su mai tsawo a daidai wannan lokacin zuwa Muzdalifa. Dan haka sahabbai suna ce ya ma'aikin Allah sallah fa lokacin sallah yayi, yana cewa sallah tana gaban ku. An ka san wannan lokacin ki dalibi ya kuma malami. Suna ce masa sallah fa sai ce sallah tana gaban ku. Wannan shine bambancin sani da rashin sani. Don haka har sai da aka je Muzdalifa, an je Muzdalifa kuma lokacin isha ta yi, sai aka yi kira sallah, aka yi ikama, aka yi magariba, sai aka miƙe, aka yi ikama, aka yi isha. Yanzu da rana ya jawo ta gaba lokacin ta farko, ya jawo ta biyu lokacin ta farko, yanzu kuma ya tura ta farko lokacin ta biyu. Shi wancan na rana ana ta masa jam'u ta kadim, wannan na dare ana ta masa jam'u ta akhir. To duka wannan in kuka lura ku ga wata ƴar damuwa ce ta jawo hakan din. Wasu suna cewa sanadin tafiya ne ko kuwa matsin da ake ciki ne. Zance mai inganci ba sanadin tafiya ba, sanadin tafiya ma ita ma sanadi ne mai zaman kanta da za a iya haɗa salloli biyu. Sannan kuma wata damuwa ma, wani matsi ma zai iya ya ba da dama a haɗa salloli biyu. To a waɗannan wuraren guda biyu an haɗa salloli biyu ne bisa la'akari da irin halin da ake ciki na matsi, ba wai kaɗai don a halin tafiya ba ne. Allahu a'lam. To a nan idan muna maganar lokaci, to muna maganar ne lokuta guda uku: faɗuwar rana, karkatar rana, fitowar alfajir. Shi yasa Al-Qur'ani yake cewa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr. Lokuta guda uku: wa aqimis salata tarafayin nahari. Kunga tarafayin nahari, wato gefen yini guda biyu, wa zulufa min al-layl. Da haka wannan ma lokuta guda uku. Al-muhim tsakanin azhar da al-asr, za a iya al-asr a lokacin azhar idan akwai matsi, za a iya azhar a lokacin al-asr idan akwai matsi da bukata, za a iya magriba a lokacin isha, za a yi isha a lokacin magriba idan akwai matsi da bukata. Amma ba a iya yi haka kawai, haka sakaka, babu dalili, ba wani matsi, ba wata bukata, haka kawai ba a yi. Amma abinda muke magana a kai shine ba hali a yi asuba kafin alfajir, ba hali a yi azhar kafin karkatar rana, ba hali a yi magriba kafin faduwar rana, ba hali wannan. Taka duk wanda yayi azhar kafin karkatar rana ko yayi magriba kafin faduwar rana ko yayi asuba kafin fitowar alfajir, to wannan bata inganta ba. Shi yasa shi kansa wannan sharadi, kamar yadda muka ambata a baya a sharadin hankali, shi ma wannan sharadi ne wanda yake da alaka da wajibci, yake kuma da alaka da inganci. Idan azhar ba ta yi ba, to bata wajaba a kansa ba. Idan magriba ba ta yi ba, to bata wajaba a kansa ba. Idan la'asar ba ta yi ba, to bata wajaba a kansa ba. Kowace sallah in lokacinta bai yi ba, to bata wajaba ba. Idan kuma aka yi ta kafin lokacinta, to bata inganta ba. Haka idan aka yi ta bayan lokacinta, na ma bata inganta ba, sai ga waɗanda shari'a ta ba su lasa. Shine mai mantuwa da mai bacci. Mai mantuwa da mai bacci su shari'a ta musu rangwame. A lokacin da mai mantuwa ya tuna zai yi sallah kuma wani lokaci, yanzu mai mantuwa ya tuna bai yi sallar asuba ba zai iya yin asubar shi yanzu. Mai bacci da ya farka bayan rana ta fito bai sallar asuba ba zai iya yin asubar shi a lokacin da ya farka. Inna zalika la waqtu hajji annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine lokacin ta. Amma wadda yana sane bai yi ba, la'asar ne kawai ta ɗazun nan bai yi ta ba, da gangan yana sane ko ya tafi tambola, sai a kuri muna yawan buga misali da tambola saboda tana ɗaukan hankalin mutane a kan sallah. Ya tafi tambola lokacin magriba ya yi bai mai da hankali ba, an yi da sallah a masallatai ya bai yi ba, a kowane la'asar lokacin magariba ta yi bai yi la'asar ba, ya tafi tambola shi aka yi sallar aka kira sallar magariba rana ta riga ta faɗi bai yi la'asar ba, da hankalinsa yana sanar ba mantawa yi ba, yana farke ba bacci yake ba, ba shi da wani uzuri tare da shi, to wannan mutumin kar ma ya fara yin la'asar. Za mu zo a karatunmu na fiqhul malikiyya za mu ga yadda suke ta ƙoƙarin, malamai suke ta ƙoƙarin cewa mutum ya rama, amma da wani umarni, shine abin tambaya, da wani umarni, waye sa shi yin la'asar yanzu? An ce yi la'asar ɗazu ne kafin faɗuwar rana, rana kuma ta faɗi bai yi ba, to sai ya jira sabon umarni kuma babu. Sosai lokaci ya wuce, shi ɗan adam ya san haƙƙinsa amma bai san haƙƙin Allah ba. Sau da yawa fa dukkanmu nan babu wanda zai ba da lokaci a masa abu, lokacin ya wuce ba a yi ba, a zo a yi bayan lokacin kuma a wanye da shi lafiya, da yawan ba za mu amince ba. Sai ce sai yanzu ɗauki ba na bukata, haka zai ga iyalin shi, sai yanzu ɗauki ba na bukata, cin ya kayi jama'a an fahimta. Don haka lokacin sallah da kafinsa da bayansa duka sharadi ne, babu sallah, a cikinsa ne nake yin sallah. To hakan nan kuma idan an yi kafinsa din bata inganta ba, hakan an yi bayansa bata inganta ba, in ba waɗancan da muka ambata masu zuri ba bata inganta ba. Jama'a fahimta, don haka shigar lokaci sharafi ne wadda yake da alaƙa da inganci da kuma wajibi. Malam yake wa bulughu da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma isan kiran annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi zuwa ga bawa, wato duk wanda bai ma san an turo annabi ba alaihi salatu wasallam, bai ma san bai taɓa jin labarin musulunci ba, wanda wannan yanzu ko da akwai shi na ce ana samu, amma da yanzu duk wanda bai sani ba ai ba da uzuri, ta yaya wanda bai sani bai da uzuri? Yanzu dai a ce akwai wanda bai san musulunci ba a duniya, kuma yana da hankali ba ma haukaci ba, to amma sharaɗi ne yana nan ba zai daina aiki ba, matuƙar za a samu. Saboda ai da farkon abin ai abu ne mai sauƙi, mutum bai zama bai ma san addu'a ne ba, abin da ya aiki a lokacin da yana aiki har yanzu, a bayan ya bar duniya nawa ne suka yi musulunci? Wanda suka yi musulunci lokacin da ya bar duniya ba su kai 200 ba, duk duniya gaba ɗaya ba su kai 200 ba, kuma duniyar da yawanta a lokacin mu kaga wani wurin idan aka ce ba su san duriyarsa ba, inda ba waya ba Facebook ba wasa babu wani copy and paste, don haka idan aka ce akwai waɗanda ba su san zan kwata-kwata ba su san ana wannan duk abin da ake na ba su da labari ba za ka yi mamaki ba, duniya da yawa. Duk da a wancan lokacin din ma yawan yaƙuƙuwan da ya yi ya kamata a ce labarinsa ya kai wurare da yawa, to amma dai tunda shi da kansa yace wannan al'amarin nawa za a waye gari sai ya haska manya-manyan benayen rumawa sai ya haska kaza haka kaza wannan ishara ce cikin nuna cewa da sauran tafiya lokacin da ya bar duniya addinin akwai wuraren da bai isa ba dan haka duk wanda bai da labari to yana da hankali kuma kunna mu'adibina hatta naba'a rasula Allah ta'ala yake ruwa masu yin azaba bane har sai mun tura wato manzo haka duk wanda manzo bai zo masa ba to yana da uzuri dan haka wannan sharafi ne na wajibi sharafi ne na wajibi tabbas wanda bai sani ba to bai wajaba akan sa ba sai san da ya sani kuma wannan ba sallah kadai ba har yanzu akwai wannan uzuri a cikin shari'a abinda baka san shi ba baka san cewa laifi bane sai ka aikata shi to ai daga ran da ka sani ne kuma na baya za a yafe daga nan kuma za a sa maka alƙalami a ja maka laifi daga ranar har gobe haka ko kuma kana bata abu baka san yaya yake ba baka san ba haka yake ba to daga ran da ka sani to daga ranar ne za a sa maka alƙalami kun ga shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah da takalmi a kafar shi akwai najasa a takalmi sai yana cikin sallah sai ya cire takalmin sa sahabban sa suka cire takalman su da ya idare ce yaya daga kun cire takalman ku suka ce mun ga ka cire naka yace ai ne Jibril ya sanar da ni cewa nawa akwai najasa muhallin shahid anan shine wannan sallar yana cikin yin ta kawai sai ya kwabe takalma bai kuma sako ta daga farko ba kenan abin da ya sallata da wannan takalmi mai najasa sallar ta yi abun gafartawa ne saboda bai sani ba daga san da ya sani ne kuma daga nan kuma sai ilimi ya fara aiki lokacin da wani mutumi ya zo shi masallacin Annabi sallama ya yi sallah sai ya bata sallah ya yi dungura ta iri da ne kasan ake dungurawa ya yi sallah ya fito Annabi sallama ya ce masa ka koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba ya ce na yi sallah ya ce kuma ka yi sallah ba ka yi sallah ba ya koma ya yi irin da ya dawo Annabi alaihi salatu wasallam ce ka koma ka yi sallah na ce ba ka yi sallah ba sai da suka yi haka kafa uku ya ce ya ma'aikin Allah iya abin da zan iya kenan sai Annabi sallama ya ce masa to idan ka tashi zuwa ga sallah kai kaza kai kaza kai kaza ya karanta mashi raka'a guda yadda ake yin ta yace sannan ka aikata hakan a duk sauran sallolinka bai ce masa ba shekarar ka nawa kana haka ko ba haka ba ko kuma watan ka nawa kana haka kaga daga nan kenan da masa wannan tambayar bai kuke tsammani za a ce ya sako su to ba mar wannan tambayar ba a ce kai wannan sallar ma ba a ce masa da ya gwada masa bai ce to koma ka yi ta ina gani ba kawai da ya gwada masa shikken ya ce haka za ka dinga yi kenan wancan sallolin da ya ta yi a wannan halin nasa na rashin sani shikken ya wuce to har gobe yana zama uzuri ga ɗan adam matuƙar rashin sanin nasa ba na ganganci ba ne shi ya sa maciya ne ba Allah ta'ala ya musu uzuri ga waɗanda ba su sani ba ya musu uzuri ga wanda ba su sani ba amma bayan sun sani kuma suka koma to za a fito na fito za a yi yaƙi don haka rashin isar ilimi zuwa ga mutum uzuri ne wanda yake sa a ɗaga mashi ƙafa dangane da abubuwan da suka shafi ibada shi yasa salloli da mutane suka yi sakacinsu a lokacin suna jahilci ba san darajar sallah ba ba san muhimmancin sallah ba sai daga baya-bayan sun waye da addini suka fahimci cewa lokacin da suke cikin jahilci sun yi wasa da sallah sai suka daga kansu hankali akan lallai-lallai sai sun rama wa'innan salloli wannan kuskure ne ya riga ya wuce daga lokacin da ka gane cewa ka yi kuskure ka gyara aikinka to shine ka tuba kenan ana fatan wancan mummunan aikin da kai Allah ya juya maka shi ya mai maka kyakkyawa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaihi yubdilu Allahu sayyi'atihim hasanat haka ba daidai bane mutum ya dinga ji a ransa cewa ai in bai yi kaza ba Allah ba zai dace shi ba alhalin ba Allah ne ya ce masa yi kaza ba wanda zai ce Allah ya rama sallolin jahili ba wanda zai ce Allah ya ce mutum ya rama salloli da ya bari yana jahili ba wurin da Allah ya yi wannan umarni ba wurin da Muhammadu sallama ya yi wannan umarni inda a ce wanda ya bar salloli yana jahili za a ce ya rama salloli da wannan mutumin ƙauyen da ya kasa yin kyakkyawar sallah da an umarce shi da rama sallolin da ya tabatawa a baya haka da zaran ka gyara ka tuba ko kuma ka samu ilimi akan yadda abin yake to kora ko zaka haka wannan sharadi ne mai muhimmanci isar saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutum wa amma shurutu sihhatiha malaita amma shurutan ingancin ita sallah fasittatu sharuda ne guda shida taharatu alhadathi wa taharatu alkhabathi واستقبال القبلة وستر العورة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة والله أعلم شما والله أعلم أن أنا تشيك بباياتي بباياتي كاكا ما لسيتي الله أعلم وما تيتي والله أعلم ونسيت لو كان شما أعلمين wa amma shurutu sihhatiha ma laita amma shuruta na ingancin sallah su kuma ga su kama haka fasaitatun guda shida wato wannan shuruta na inganci ba su da alaka da wajibi kina abin da malai yake ba su da alaka da wajibi sallah ta riga ta wajaba to amma yanzu ba za ta inganta ba sai da wannan shuruta na daya taharatul hadath tsarkin hadath na biyu taharatul khabath tsarkin khabath wannan ba bakin kalmomi bane sufi ne kana nuni tsarkin hadathi hadathin nan babba da karami babban hadathi kowa ya sani shine hadathin da yake wajen wanka idan wanka ya kare ko ta hanyar janaba ko ta hanyar haila ta hanyar nifasi to wannan sharadi ne sai an yi wankan gabanin ayi sallah to haka karamin hadisi shine hadisin da yake kare alwala kamar fitsari kamar bayan gida kamar fitta iska shi ma wannan sharadi ne ba za a yi sallah ba har sai an kawar da wannan hadisi annabi alaihi salatu wasallam yana cewa لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الله بايا كرفان صلى الله عليه وسلم إذن يحدثي حال سيئي الولاء دهكا سرقين حدثي سرقين خبثي ببالا كرامي ونم شرقيني سرقين خبث نبيو كين سرقين نجسة نجسة نمون كران جاد وجه وعوري وكو أكي زمان جا نيان وري وكو كوما دك وري وكو ko dai a jikin mai sallah jiki ko ya hada hadda al'auran da abin ya fito yayi fitsari amma bai wanke wajen ba yayi bayan gida amma bai wanke wajen ba ko kuma fitsari ya fasu masa a jikinsa ko nasa ko na wani ko ya taka wani abu na najasa a kafar shi wannan jikinsa kenan ko kuma a tufa to haka nan gurin yin sallah gurin da za a yi sallah shi ma wajibi ne ya zama guri mai tsarki shi ma idan akwai najasa a wajen to babu hali a yi sallah a haka har sai an kawar da ita mun yi bayani akan wannan karatunmu na ahlal babu kasar mu tsaya mu matsa a kai da haka wannan sharadi ne sai an kawar da najasa daga jiki sai an kawar da najasa daga tufafi sai an kawar da najasa daga gurin da za a yi sallah wannan sharadi ne na ingancin sallah wato inda a ce mutum zai san da najasa a jikinsa bai wanke ba sai ya sallah haka sallarsa ba ta yi ba bata inganta ba da zai san akwai najasa a jikin tufafinsa kuma ya sallah a haka sallarsa ba ta inganta ba sallah ta baci shi yasa annabi sallama da ya san akwai najasa a takalminsa daga lokacin da ya sani sai ya cire wastiqbalu al-qiblati na uku fiskanta al-qibla sharadi ne na ingancin sallah duk wanda yayi sallah ba al-qibla ba yana sane kuma yana da iko to sallar shi bace ba bata inganta ba wa satru al-awrati da suturta al-awra al-awrar mace gaba daya ta in banda fuskar ta kun hannu a sallah al-awrar mace gaba daya ta al-awra ce in banda fuskar ta kun hannu a sallah dan haka hatta kafafunta a wajen sallah sharadi ne sai ta rufe mata suna sallah da zani a kabri kafafunsu a waje a fili a sallah kuskure ne kafafun ma al'aura ne sai a rufe su dan haka sharadi ne su suturta al'aura namiji kuma al'aurarsa mafi tsanani daga cibiyar zuwa gwiwa mafi tsanani afwan cibiyarsa daga cibiyarsa zuwa asalin al'aurarsa sannan kuma sai cinyarsa zuwa gwiwarsa wannan shine al'aura mai dan sauci dan haka abinda ake bukata a gare shi shine ya rufe daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa wannan shine mafi karancin abinda za a ce sutura amma idan ya samu hali biye da haka to ya ji tsoron Allah ya sa ka fada sauni abu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata kan daya ku yi sallah ka fada shi ba wani abu to mu duba anan sharuda guda duk wannan sharuda musamman na biyu da na uku da na hudu sharuda guda uku nan wato raful taharatul khabathi sarkin najasa da fiskantar al-qibla da suturci al-awra waɗannan sharuɗan guda uku sharuɗa ne masu sharuɗa ma'ana sharuɗa masu sharuɗa shine su ɗin sharuɗa ne na sallah amma su ma da sharaɗi mutum yana sane kuma yana da iko idan mutum baya sane to shari'a za ta kau da kai idan mutum yana sane amma baya da iko shari'a za ta kau da kai jama'a an fahimta wato najasa ne a jikin mutum bai san da ita ba sai yin sallah a haka har sai bayan ya idar da sallah sai ya gano da ya san da ita lokacin da ya sallar daga farkon sallar har ƙarshen sallar bai sani ba har ya sallama to wannan ya wuce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai sako sallar nan ba ya shirya mata takalma wannan ya nuna gurgurdan abin da ya sallata zuwa san da ya sani a cikin sallar ya inganta to haka da a ce za a sallame a haka to ba sai a sake sallah ba malikiya suna cewa a sake a cikin lokaci amma su ma suna cewa duk sallar da aka ce a sake ta a cikin lokaci sakewar mustahabbi kuma ba a sake wacce ta riga ta wuce ba a sake nafila akan wannan abu. Don haka anan da wanda yayi sallah da najasa a jikinsa ko a tufafinsa ko a wurin sallar sai daga baya sai ya gano to sai ya gyara dan sallar gaba, amma wace yayi ta riga ta wuce saboda lokacin da yayi sallar bai san da najasa ba. Haka da a ce mutum zai yi sallar ya san da najasa amma ba shi da iko a kanta, kamar wanda suke gadan asibiti jinyar yoyon fitsari ko kuma wanda yake da gyambo a jikinsa yana ta fitar da ruwa na jini da waye da sauransu yana cikin wannan halin baya rabuwa da najasa, ko wanda yake yoyon kashi yoyon bayan gida jinyarsa kenan kullum yana ciki yana kwance a ciki baya da aka iya wannan a haka zai yi sallah saboda ba shi da ikon kawar da wannan najasar. To haka ɗauki waɗannan misalan ka ɗorawa wa mai fuskantar alƙibla. Bai sani ba, bai san ba nan bane alƙibla, ko dai ya tambaya aka yi misguided ɗinsa aka nuna masa yadda ba alƙibla ba, shi kuma kansa tsaye ya yi sallah a kan, sai daga bayan ya idar sai ta bayyana masa cewa ba alƙibla ba ce, ya riga ya yi sallah a haka kuma iya sanin sa kenan san da ya yi sallah, bai san cewa ba alƙibla ba ce, to ba buƙatar ya sake sallah sai dai ya fahimci alƙiblar dan sallar gaba. Haka wanda ba shi da ikon fuskantar alƙibla, ba shi da iko kwata-kwata, ya san gata can amma ba zai iya kallonta ba, to wannan ma sai ya sallah a yadda kuma wajen ya ci a gadon asibiti, ba shi da ikon ya tashi fuskantar alƙibla yana kwance yana kallon sama sai a haka ne zai yi sallah, baya da ya iya sai ya sallah a haka saboda ba shi da iko fuskantar alƙibla. Shi ma kuskurewa alƙibla da rashin sani ko da rashin samun iko baya ɓata sallah, kamar yadda wata rana a Banu Salama suna sallah ta la'asar sun yi azahar ɗinsu suna kallon masallacin Qudus, suna la'asar suna kallon masallacin Qudus sai ga wani sahabi shi kuma ya tafi daga anguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yazo samu suna sallah suna fuskantar masallacin Qudus, ashe a sallar azhar din wannan ranar an fara fuskantar Ka'aba, su kuma nan labari bai zo musu ba ba ne to, dan haka sai yace musu ai an saukar da aya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an umarce shi da kallon Ka'aba, dama kuma suna marmarin su ji an mai da su Ka'aba, dan haka suna cikin sallar sai suka yi about da suka juya. Wani ya ce to yaya aka yi kenan liman din, in an juya a liman yana baya ya aka yi, sai kace masa ratsuwa yi mana buɗa masa kai ratsu me ya ce babu sallah ake ba bata ta ba, kuma da yake sahabbai ne suna da ilimi sun san me suke, in yanzu ne sai kowa dinga shafa goshin sa assalamu alaikum haka ake ba. To da haka sai suka juya suka fuskanci me kun ga yanzu ba a ce musu saki azhar ba, sannan kuma da asar din da suka fara suka yi waɗansu raka'o'i ba su sako ta ba, kawai suka juya daga san da suka sani, wannan ya nuna in ka riga kayi to kayi, da za ka sallame a haka ka riga kayi shi kenan ya wuce. Ku buga wannan misalin akan sharadi na gaba sutura, idan mutum ba shi da iko ba hali ba a mantuwa sutura kan a ce ya manta ya sallar tsara, wannan yana da wahala ba yauwa, amma rashin samun iko yana shiga ciki, ta haka gashi nan amma ba shi da ikon sutura jikinsa kuna ce gaba daya a jikinsa ba hali ya sa tufafi a jikinsa sai dai ya sallah haka tsara baya da iya. Don haka kenan waɗannan shuruɗan shari'a tana duba saninka da samun damarka, dama an fahimta wa tarkul kalami da barin yin magana sharadi ne, duk wanda ya magana a cikin sallah maganar da ba ta da alaka da sallah to sallar sa ta bace, amma in tana da alaka da sallah ta gyaran sallah ce ba ta bata sallah. Annabi sallama yayi raka'a biyu yayi sallama har ya tashi fita a masallaci, wani sahabi ya bishi ya ce ya ma'aikin Allah an rage sallah ne ko kamanta ne, yace ko daya
suka dawo masallaci yace wannan mutumin zuliyadaini yayi gaskiya suka ce yayi gaskiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkibla yayi kaffara ya karo raka'a biyu suka tare da mamu akai sallama akai ba'di wannan ya nuna wato wannan maganar da aka yi saboda gyaran sallah bata bata wannan sallah ba cikata ta kawai an fahimta amma idan magana ce wata bata da alaka da gyaran sallah tana bata sallah Allah ta'ala ya ce wa umulillahi qanati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi salat la yasmu biha shay'un min kalamin nas wa tarkul af'alil kathira da barin ayyuka da yawa ayyuka da yawa duk wani aiki in ya yawaita a cikin sallah yana bata sallah dauka ne ajewa ne tafiya ne duka ayyuka waɗanda suke in an ce aiki dai aiki kawai shiga wani aiki daban kunce-kunce ko daure-daure ko kawar da abubuwa ko tare wani abu ka tsaya ka bata lokaci kana yi in ya yawaita to wannan yana bata sallah amma in ɗan kaɗan ne kamar gyaran sutura ya ɗan gyara ta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبي وآشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما لا يجي دم تون ينا ويش ينا يمن تابي ربي ويش با حراك شجع سلا مسياك جرا ويش idan ya dauko ta ya kashe wannan yana cikin aiki ga danne ko kuma aiki da yawa to ai ya danganta da irin lokacin da ya bata wajen dauko ta da lokacin da ya bata wajen kashewa da irin yadda ya fitar daga nutsuwa sakamakon haka don haka kadai cirowa waya da kashe ta fadan haka ba zai zama mana ma'auni na yin hukunci ba har sai shi mun ga yayi kuma idan mutum zai yi aiki makamancin wannan na sakamakon waya a cikin sallah to yayi aikin da shine mafi sauki saboda neman karancin aiki a cikin sallah idan an kira mutum yana sallah yayi aikin da shine mafi karanci idan ya riga da ya lakanci wayar sa ya santa cewa akwai wurin da in ya taba za ta bari to kai tsaye ta zuwa ga wannan me yake tsaye yana tusa hannuwa aljihu yana kaza yana kaza in yi haka aljihunsa kawai yi haka ya san ina zai taba ta bari ba tare da ya yi ta kuma abinan ba ya yi ta sosai yana shafa-shafa ba to wannan ya zo da mafi karancin abin da zai biya bukata idan kuma ya zamana hakan ba zai biya bukata ba ko dai saboda bai sani ba ko kuma saboda yana gani in yayi hakan ma za a sake kira don ka san wani in yi kira a waya ba a daga ba a lokacin zai sake kira wanda wannan alama ce ta rashin iya communication muddin ka kira ta yi ringin har ta kare ba a daga ba ba dalilin sakewa sai ka jira ka ba da wasu mintuna sannan ka sake amma wani car ai kai kuma shi mutum ɗaya ne to idan har ya zama mutum ya san cewa babu idan mutum ya san cewa abin da ya dauke shi zuwa ga lokaci mai tsawo ko kuma ya san za a iya sake kiransa to babu laifi ya sa hannunsa a aljihu ya dauko wayar cikin nutsuwa ya kuma kashe ta gurgudun wannan aikin idan bai wuce gurgudun fadan ba wani ba aiki ne mai yawa ya sa hannu a aljihu ya ciro ta ya kashe ta ya mayar ta aljihu ko ya ajiye ta a ƙasa duk wannan ba aiki ne wanda zai cutar ba insha Allah ta'ala sai dai in ya daɗa a kan haka Allahu a'lam na waye ta lokacin da muka zo karatun al'aura na ƴa mace sai ina cewa a sallah akwai bambanci ne idan na faɗi haka akwai bambanci muna idan ba a sallah bane akwai sabani babu sabani cewa a sallah ba za ta sa niqabi ba a sallah
ba za ta sa safar hannu ba a sallah.
Kan saɓani.
Amma akwai saɓani in ba a sallah ba ne. Iskar mata al'aura ce ko ba al'aura ba ce, wannan saɓani ne mai faɗi. Hannunta al'aura ne ko ba al'aura ba ne, wato tafukan hannayenta. Wannan saɓani ne, shi yasa na faɗa wannan abin da na faɗa. Wai ke na hukuncin masu yin sallah da singleti. Idan mutum ba shi da wata tufa, sai wannan wanda da singleti shi ne kaɗai suturarsa, shi kenan ba wani abu a ciki. Amma idan mutum yana da suturar, kawai tsabar gadara ne da samartaka, ga kayan nan a aji, amma sai sallah da singleti, wannan rasar kunya ne. Allah ta'ala na cewa kudu zinatakum inda kulli masjid. Ya kamata a ce ka riƙi tufafi na a gani a faɗa in za ka yi sallah. Amma don wulaƙanci kana da shi ɗin ka yi sallah da singleti saboda an ce maka ba al'aura ba ne wajen. Wannan wulaƙanta sallah ce ba daidai ba ne. Yace dangane da haɗa salloli guda biyun nan, kamar haɗa sallar magariba da isha lokacin damana, yakan ga wasu masallatiya suna kashe lasufika, sai a kira sallah haka ba lasufika, sai a yi sallah haka ba lasufika. Bayan an yi magariba, in an yi da magariba za a yi isha, sai a kashe lasufika. Wannan shi ne daidai. Wannan shi ne daidai. Saboda ita magariba lokacinta ne, kiran sallarta ya shafi kowa da kowa. Amma ita kuma insha ba lokacinta ba ne, sauƙi ne aka yi wa na masallaci. Don haka asali ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa salloli biyu, baya kiran sallah a tabi. Malikiya dai sun ce mana akwai kiran sallah. Za a yi shi a cikin masallaci murya ƙasa-ƙasa, a kira na cikin masallacin. Ito. Kaga idan za a yi isha bayan ayyana da sallar magariba, tunda lokacinta bai yi ba, sannan rangwame ne aka yi wa wadda suke masallaci kuma suna nan, kaga ba ma'ana a yi kiran sallah. Dama Annabi sallama baya kiran sallah idan zai haɗa salloli. In aka yi na farko shikken baya maimaitawa, sai dai iqama. Sannan kuma ba ma'ana liman ya dinga jiyar da waɗansu na nesa, sai dai idan akwai bukata masallacin saboda girmansa ba za a jiyo muryar liman ba, ba laifi a sa lasufikar don waɗanda suke waje, wanda suke cikin sahu a waje su ji abin da ake yi. Amma matuƙar na cikin masallaci suna jin liman, to ba bukatar amfani da lasufika, balle ma daga gidaje a ruɗa waɗansu matayen su ji ana isha su masu isha. Saboda waɗansu daga cikin matayen unguwanni su suna sallarsu ne da masallaci. Nan ba ina nufin suna bin masallaci sallah ba, a'a, su kawai in sun ji masallaci ana sallah da lokacin sallah ya yi. Da haka in suka ji ana yin sallar, to su ma za su iya tsammanin za su iya yi, sai su kaga wannan kuskure. Don haka daidai ne idan za a yi isha, in za a haɗa magriba da isha, a lokacin isha ɗin daidai ne a kashe lasufika.
Akwai wanda na gani yana sallah da shi, yana kokwanton ko ta cika ko ba ta cika ba, kawai sai yana sai ya gode sallar mu ta cika.
Ya ce ana sallah ne sai liman ya samu shakka, da ya samu shakka sai ya ce sallar mu ta cika, liman musu ka ce ta cika, sai ya yi sallan. To sallar ba ta ɓaci ba, amma ba daidai ba ne ba, haka ya kamata yi ba. sallar bata bace ba, magana yayi dan gyaranta, amma ba haka ne ya kamata yayi ba. A lokacin da mutum ya samu shakka a cikin sallar, to a daidai wannan lokaci ko ya kirdado ko ya gina kan yaqini. Kirdado shine kokarin hasashe a lokacin, in wani hasashe ya zo masa ya gina kan hasashensa, in wani hasashe bai zo masa ba, to abin da yake tsammanin ya bari din sai ya tashi kawai kawo shi. In ya zo in an mashi tasbihi daga nan ya san menene abin. Da haka yin kokari zai yi aiki da zuciyarsa a lokacin, su kuma ma mu in yayi ba daidai ba sai su nafa hadda shi, amma ba kawai tambaya da yi ba. Kaga za a bude wannan sai a bude kofar duk sanda limami kawai ya ji shakka sai ya magana a sallah, ba haka ake ba. In ka ji shakka kawai sai kai aiki da zuciyarka, in kai aiki da zuciyarka a nan a wajen aikinka mamunka za su tashe ka. In idan hasashensa ya nuna masa cewa ta ƙarshe ce, yana doka salama in ba ta ƙarshe wacce za su mata tasbihi, kuma ya kamata ma zaman da ya yi ma inda kuskure ne za su mata tasbihi tun zaman. Kai ne na ƙarshe malam. To malam na waje ba su taɓa tambaya ba, don haka kai ne na ƙarshe insha Allah. Na. To yace Annabi sallama ya hana cin abinci ko shan abin sha da hannun hagu, to amma sai mutum zai sha ci sai ya rike biredin da hannun dama, ya rike kofin da hannun hagu. Yace to yaya kuwa? Ba daidai bane, bai halatta ba. Saboda ai in kaji an ce Annabi sallama ya hana abu, to ba za ka aikata wannan abun ba sai a larura. Laruri ne mai shan shayi ya aiki da hannu biyu? Ba laruri bane. Ta haka zai ci biredinsa da hannun dama, ya ɗauki kofin shayinsa ya sha da hannun dama, ba abin da ya kawo hagu cikin wannan abu. Duk wanda bai yi haka ba to da gangan ne. Ai cin kazar abin da ya sa, ai kwaɗayi ne yake sa ake sa hannu biyu. Ba dalilin da zai sa mutum ya sa hannu biyu don zai ci kaza in ba kwaɗayi ba. Da hannunka da haƙwaranka ba za su iya ga maka ba sai ka sa wani hannu daban, ba kwaɗayi ba da yunwa. Abin ya yi zama yadda yawa. Jama'a kwanta. Da haka, to da yawa mutane suna wannan, sukan ɗauki wannan abin kamar wata matsuwa ce ta sa sai a dinga sa hannu biyu. Ana ce, Annabi sallama da ya ga wani yana sha da hannun hagu, yana ci da hannun hagu, ya ce masa ka ci da dama, sai ya ce ba zan iya ba. Haka yake Annabi sallama. Annabi sallama ya ce to ba za ka iya ba. To ko ba za ka iya ba. Ko ku ka ce, da ya ce lasta ta'ata, zai ɗauki ma'ana biyu. Ko dai to ko ba za ka iya ba. Ko kuma lasta ta'ata, kar Allah ya sa ka iya. Kuma daga nan bai iya samun damar ɗaga hannunsa ya kai bakin sa. Kaga ya ji a kansa fitina. Saboda cewa ba zan iya ɗin ba, ƙarya ya yi. Yana da damar da zai yi, amma yana ganin cewa shi ga abin da ya zafi a kansa. Yana Allah ba.
Amma na dangane da ikon kawar da ni dasa.
Shawar
yaro ne an sa ma kamfa. An sa riga da wando a karin kamfa. Yana goya a bayan ya kuma.
Kuma tsaf-tsaf abinsa. Ciki ne tsami.
Da ya kasance cewa ana cikin wannan sallar, ta wuri ya sa iya cikin wannan kamfa. Ba tare da an sani ba, kura matsayin wannan kawar da ni
dasa. Wai dangane da kawar da ni dasa, yaro ne yana bayan mahaifiyarsa a cikin pampas, a cikin tufafinsa, tsaf-tsaf da shi, ta goye shi, tana cikin sallah sai ya fi tsari a cikin pampas. Wai yaya hukuncin wannan matar? To nan za mu ce, idan ta san da fitsari a pampas ɗinsa ta goye shi, ta yi sallah da shi a haka, to ta yi sallah tana ɗauke da najasa, sallah ta bace ba. Amma idan ba ta sani ba, ta san shi tsaf, ta goye shi, kuma tana sallar bata ji ba, bata ji alama ba, hatta idan da sallar sai bayan wani lokaci ma sai ta fahimci ashe ya daɗe da yin fitsari, to wannan babu, kuma ai bata sani ba. Ta mu gina shi a kan karatunmu a baya, wanda bai sani ba bai sani, wanda ya sani kuma ya sani, kowa za a yi masa hukunci da halin da ya samu kansa a ciki. Allahu a'lam, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.